ta sadarwa su ne kuma wato tilba mafi gaugawar isar da sako a wannan lokaci. Hakullin ka'ida ta mumini, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyanci muminai, shi ne mumini ko yaushe ya zama shi ne wayayye, shi ne mai hazaka. Ba a yi mumini don ya zama dolo ko sakarai ba, ba a yi mumini don ya zama koma baya ba, ballantana ya zama jahili. Hakullin abin da ake so duk wata wayewa ya zama da mumini shi ne a kan gaba a cikinta. Duk wata hanya da za a bi na wayar da kan jama'a da isar da saƙo, to addinin musulunci ya fi kowa maraba da wannan hanyar. Da zarar an ce a yi shiru a daina isar da saƙo, a daina yi wa mutane bayani, to an ɗaure addini. Za ka iya gane wannan a tarihin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah cikin hikimarsa ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zuwa duniya gaba ɗaya da faɗin cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. An aiko manzo Allah wajen duniya gaba ki ɗaya, amma aka ba shi notice na shekara 23. An aiko Annabi Nuhu zuwa mutanensa kawai, aka ba shi notice na shekara 2000. Shi mutanensa kawai aka aiko shi zuwa gare su, amma aka ba su notice na shekara 2000. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi duniya, aka ba shi notice din shekara 23. A cikin shekara 23 din nan, Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya shekara 18 bai da mutanen da suka wuce 3000, kuma babu wata ƙasa a duniya da ya mallaka. Duniya kuma aka aiko shi, kuma shekara 23 aka ba shi, kuma ya ci 18 a ciki. Amma har a 18 ɗin nan babu wata ƙasa da yake mulkinta, ma'ana musulunci yake mulkinta. Kuma jama'ar ta gabaki ɗaya ba su wuce mutum 3000 da yawa, su ne adadin mutanen da ya taho da su da biya a cikinsu, da yara ƙanana da mata da tsofaffi, har ma da wanda yake ƙawaye ne kawai ba musulmai ba. An yi yankoki da yawa kafin wannan lokacin, amma har yanzu musulunci mutum 3000 gare shi. Ashe abinda ya takure addinin musulunci rashin irin wannan dama. A ba manzo Allah dama ya yi jawabi a saurare shi, an hana shi. Amma daga aka yi Hudaybiya aka ce an ba manzo Allah dama ya yi jawabi a saurare shi, a cikin shekara 2 sai ga shi da mutum 100,000. Mutum 100,000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wato a yaƙi na Tabuka da mutanen da Ka'abu yake littafi, babu littafi ɗaya da zai iya rike sunayensu gabaki ɗaya. Ba wani abu ya ja wannan, ba yaƙi aka yi ba, an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya yi bayani, ya rubuta wasiƙa ya aika sarki gari kaza, aka gane shi, aka yadda ya zo hajjin din Ka'aba ya bayani. Wannan bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ya jawo da ya zo hajjin wada'i a shekara ta 9, ya zo da mutumin da suka wuce 100,000, wanda an shekara 18 mutum 3000 ake da Makan da ya shekara 13 yana kira zuwa ga addini har ta kai ya bar garin, gabaki ɗaya bai samu mutum 150 ba a shekara 13. Amma da yake magana ce ta bayani, da ya shigo Makka a fatuwar Makka a watan Ramadan, kafin watan Shawwal ya samu mutum 2000. Daga Ramadan zuwa Shawwal an samu mutum 2000 saboda dama ta bayani. Saboda haka in dai akwai damar bayani to akwai alamar yin adalci a ciki. Kayi bayani a jika ɗayan ka ma ya bayani a jishi. Wannan hanya ce babba wacce idan kuka rike ta kuka yi amfani da ita wato babu shakka da yawa mutanen da aka kulle a cikin duhu za a kunna musu fitila kuma su gane kofa su fito. Kamar yadda nake zuwa magana da Sayyidi Malam Mustafa Imam nake ce masa an yi tattauna irin abin nan da ake cewa da abu kaza da abu kaza wanne ya fi wai da yin shiru da yin magana wanne ya fi da shiru da yin magana wanne ya fi sai aka duba nasoshi da yawa da shari'a ta kawo na yin kawanci da yin shiru. Yin shiru. To sai shi ne yin magana sai ta a'a. Ai da ba dan magana ba. Da ba a san yin shirin ba yana da fa'ida ba. Da ba dan an yi magana ba. Da ba a san ba a gano shiru ma yana da fa'ida ba. Sai da aka yi magana sannan aka gane shiru ma yana da fa'ida. Saboda haka abinda shari'a ba ta so. Yin magana da ba ta da fa'ida. Sahabbai suka ce an hana mu abu uku. Daga cikin abubuwan nan guda uku da aka hana mu suka ce nuhina an ƙilin waƙali. An hana mu tsegu ne. Magana da ba ta da fa'ida. Amma duk maganar take da fa'ida. Mai ilimi idan ya yi shiru ya yi zalunci. Shaida idan ya yi shiru ya yi zalunci. Masanin abu aka tambaya yana ji ya sani ya yi shiru. Ya yi zalunci. Saboda haka ba kowa ba ne ya zama wajibi sai ya yi magana ko da kana huɗa da Facebook. Idan ka san ƙariyar kai kanka baka tantance ta baka iyaka ba, kar ka zama mai sa baki a ciki, a'a zama mai yaɗa maganar waɗanda suka sani. Ba sai ka sa bakinka ba, in wani shehi ko wani malami ya yi tahlilin wata mas'ala. Maza kai ma ɗauke ta kai sharinka wurga ta gaba. Ka taimaka. Kar ka ce sai ka sa baki a kowace magana, domin wata magana in ka sa baki ɓarna za ka yi. A'a, ɗauke ta ka hankaɗa gaba. In wani ya yi difa'i a kan abin da kake kai, a kan aƙidarka, wawashi wannan magana, kar ka zama kawai kalla sai ka wuce, ka zama daga cikin masu yaɗa ka. Amma kar ka zama daga cikin masu yaɗa sharri. Yana daga abin da da yawa wasu masu amfani da Facebook, musamman Facebook, suna yaɗa sharri. Wato, ku gane bambancin mutumin da kafiri ne kuma akan abin da ya kafirta, da mutumin da wato dama maƙiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da abin da zai faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu dan an ce a Faransa ko a Canada wani ya kasa Alkur'ani ko wani ya faɗi wata mummunan magana akan Annabi ko ya zana Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu da muke nan ba mu sani ba. Kai in ka ɗauko ka yaɗa mana kai ka gaya mana, ba mu sani ba. Ai ba baƙon abu ba ne dama a Canada a gaya manzala muguwar magana, ba baƙon abu ba ne. To su faɗa zancen ya tsaya iya su, ya fi kai ka ɗauko ka dinga yaɗa akun ga abu. Ya zama da duk san manzala sallallahu alaihi wasallama wani ya gaya mai cewa na ga wani da wancan suna zina, manzala ya ce me ya hana baka lullubi su da mayafinka ba. Ya zama da kai ne ƙarshen wanda ya gansu. Ya zama da idan ka ga sharri ka yi ƙoƙari ya kai ne na ƙarshe, ba kuma kai ne da yaɗa shi ba. A duk sanda za ka yaɗa abu, to ka yaɗa shi da wata manufa. Misali, idan gyara kake so ka yi, wani malami daga cikin malaman da ka sani, maimakon ka sa a gurin ko a Facebook, sai ka tura wani malami cewa ga wani abu ya faru, dai ya yi magana a kai, kai kuma ka yaɗa magana. Amma kawai ka yaɗa cewa a Canada an taka Alƙur'ani shi kenan, ai ka ci shi wanda ya gani. mu musulmi ba mu ji ba mu gani ba, saboda haka da Allah ku kyautata hanyar ku mai kyau ce, mai tsafta ce, kuma ta fita ne za a san ku, a san aqida ku, a san malaman ku. Babu shakka ta wannan hanya ce za ku kawaitar da masu yaɗa sharri, domin sun samu dama da ba a magana, da ba a sani ba, to amma yanzu ta hanyar ku idan sun faɗi ƙarya, to gaskiya ku su zo ta rusa su. Allah ya taimake mu gabaki ɗaya, Allah ya bada sa'a, Allah ya sa a taro lafiya, a gama lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.